Sakataren gwamnatin kasar Boss Mustapha ne ya sanar da haka sakamakon ganin yadda cutar ke sake dawowa a kasashen da suka yi nasarar dakile ta, abin da ya sa hukumar lafiya ta duniya ke dada gargadin jama'a akan bin matakan kariya. Kazalika hukumar takaita yaduwar cututtuka ta kasar NCDC ta ayyana cewa tana aiki tare da haɗin gwiwar cibiyar nazarin lafiya ta Najeriya da takwarorin su za su gudanar da binciken faɗaɗa sanin waɗanda ke dauke da cutar a kasar. Kan wannan batu na zanta da tsohon shugaban hukumar ta NCDC Professor Abdulsalam Nasidi.
Duk kasashen da suka shagaban wannan cutar kuma suke ta kokarin su tabbatar cewa sun kada illar cutar ne, su ne wanda suke ƙara ƙarfin masana'antunsu da suke gwaji, suke gwada mutane su gano waye suka kamu da cutar, waye ba su kamu da cutar ba. Masana'antar lafiyar duniya wato WHO ta fannin Afirka ta ce yanzu kasashe daban-daban na Afirka kowanne suna da adadin mutane da ya kamata su gwada kowace rana domin su iya gano inda wannan cutar ta yaɗu a kasashen. Sun gani Najeriya cewa suka yi sai mun gwada wato 47,000 a rana, yanzu shi ne za mu iya muka yi wannan kamar wata daya wata biyu shi ne za mu iya mu gano. Amma yanzu maganar da muke da ke Allah wajen mutane 2,400 kawai ake gwadawa a Najeriya a rana, to kin ga wannan yanzu ko ma ce 10,000 ne har dai har yanzu ba dai kai 47,000 ba a rana.
A ɗaya ɓangaren kuma, bayan ƙungiyar haɗaka ta ma'aikatan lafiya a Najeriya Juhesu ta dawo daga yajin aikin da ta shiga na mako guda a ranar Litinin ɗin da ta gabata saboda abin da ta kira rashin biyan hakkokinta da gwamnatin kasar ta yi, wannan matakin yajin aiki shine na baya-bayan na ɓangaren lafiya a kasar, inda a yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura 57,000. Akwai dai yiwuwar ƙungiyar ta sake dawowa yajin aiki, a cewar shugaban ƙungiyar reshen jihar Kano Dr. Murtala Isa Umar.
Ba wasu abubuwa ne da gwamnati ba za ta iya ba, abubuwan da muke bukata hakkin ma a bamu su ma sun yi da za su bamu, amma har suna gaya mana ba su da kuɗi. Don yanzu kisa abu ne na jama'a, mu a ƙungiyance duk abu shawara da za mu ɗauka sai mun kira mutane gaba ɗaya an tattauna delegate daga kowace jiha, so mun mambobi mu kowanne sai zo da ɓacin rai daga jihansu, cewa su mambobi sun ce kar a tunda dai ba sa son su ansa gara kawai mu tafi yajin aikin nan, tunda ba su da magana da amana da za mu iya yadda suna faɗan abu kuma ba haka ba ne, ana ja mana rai. To shi ne muke ta ganin mu ma kanmu addu'a muke, saboda mun ji yajin aikin nan mu ma kanmu a ciki muke, saboda muna da ba mu da kariya daga cututtuka, muna da ƴan uwa, muna da ƴaƴa, muna da iyaye wanda za su iya samun cuta da za su nemi su je asibiti, amma kuma asibiti a riba ba a aiki.
Dan majalisar wakilan tarayya kuma shugaban kwamitin kiwon lafiya Dr. Yusuf Tanko Sununu ya bayyana cewa gwamnati na iya kokarin ta wajen samar da mafita.
Da muka shigo mu yi ta kokari muka cewa mun kawo mun fito da tsari wanda yake zai rage yawan yajin aiki a kasa, inda yake an samu nasara ina na zo na da shi shugaban jihar na kasa mun tattauna kuma muna duban hanyar da zamu kira su nan ba ta daidaiwa ba a zo mu zauna da su domin mu ƙara fahimtar juna. Ta gwamnati wato matsalar da ake samu a mafi yawancin lokaci shine ana sa hannu waɗanda suke wakiltar gwamnati don tattaunawa da shugabannin kwadago, akan sa hannu ba tare da an yi la'akari da meye gwamnati ke da shi ba take iya yi, sai bayan an sa hannu sai a ga cewa yin wannan abun ya yi nauyi ga gwamnati.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.